إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يموا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاتقوز قوات رمضان هجرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم دق مكة ذو مدينة dare hekara 1442 wanda yazo daidai da 30 ga watan 4 a Gregorian calendar 2021 dan ci gaba da darasin mu na tafsirin alqur'ani mai girma da muke yi a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na miyetti dake nan cikin fadar jahar Gombe a nan anguwar Golari idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna nan a cikin wannan sura mai albarka Suratul Ma'ida kuma mun kwana a number aya ta 44 yau za mu tashi kan number aya ta 45 Al-Rahma mai Allah yace
A'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim Bismillahir rahmanir rahim Wa katabna 'alayhim أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون
الله سبحانه وتعالى يتي وكتبنا عليهم فيها kuma mun rubuta mun wajabta akan su cikin ta wato cikin at-taura kenan cewa annan nafsa idan mutun ya kashe rai bin nafsi shi ma a kashe shi duk mutumin da ya kashe wani to a kashe shi wal aina haka dukkanin mutumin da ya cire wa wani idanu bil aini shi ma a cire masa idanu wal anfa haka dukkanin mutumin da ya cire wa wani hanci bil anfi shi ma a je a faskare masa hanci wal uduna haka duk wanda ya yanke wani kunni bil uduni shi ma a yanke masa kunni wasinna haka dukkanin mutumin da ya cire wa wani haƙori bisinni shi ma a cire masa haƙori wal juruha qisas raunuka kuma a yi kisasi wato a kwatanta gwargwadon tsayin yanka ko tsayin zurfin ciwo shi ma a yi masa ainihin wato irin kwatankwacin wannan ciwon a jikinsa Allah ce faman tasaddaqa bihi wanda ya yi sadaka da abin da aka yi masa ya ce ya yafe ya ce ya haƙura ya ce ya bari fa huwa kaffaratun lahu wannan ainihin wato kafara ce gare shi Allah zai iya kankare masa zunubinsa a dalilin wannan yafiya da wannan bari da yayi Allah ya ce wa man lam yahkum bima anzala Allah wanda duk bai yi hukunci da abinda Allah madaukakin sarki ya saukar ba fa ulaika humuz zalimuna irin waɗannan su ne azzaluman mutane waɗanda ba su da kirki to kamar yadda muka ji a cikin wannan aya mai girma wanda wannan aya ta fito ne karara dan ta bayyana mana wato irin yadda Allah madaukakin sarki bai yi wasa wajen hukunta wanda suka yi wa wasu ta'addanci ba Allah madaukakin sarki bai yadda ba wani ya ainihin wato kashe wani haka kawai ba tare da dalili ba. Shi yasa malamai suka ce idan mutum yayi kisa to sai aka same shi shikenan kai tsaye wannan kisa in na ganganci ne ba bisa kuskure ko shubuha akwai shubuha a ciki ba kai tsaye shi ma kashe shi ake yi domin a karbo fansar jinin wancan domin ya ce wa man qutila mazluman faqad ja'alna li waliyhi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura. Allah madaukakin sarki yace wa man qutila mazluman duk wanda aka kashe shi a halin an zalunce shi a halin bai cancanci aka kashe shi ba Allah yace faqad ja'alna li waliyhi sultana mun ba da dama ga waliyan jinin sa waliyud dami kuma malamai suka ce su ne ko dai iyayensa idan yana da iyaye a raye ko ƴaƴansa idan yana da ƴaƴa ko kuma kanne da yayu idan yana da su ko dai wanda daga cikin wanda suke jibintan lamarin sa daga cikin ƴan uwansa na jini to su suke da haƙƙi na su zo su kwaci ko su karɓi fansar jinin dan uwansu dan haka Allah ya ce faqad ja'alna li waliyhi sultana mun ba da dama mun ba da iko ga waliyan jinin sa wanda suke da alaka da shi ta jini kai tsaye. Allah ya ce fala yusrif fil qatl kar a dinga barna da israfi da wuce gona da iri cikin kisa innahu kana mansura lalle shi abin a taimake shi ne akan wannan. Wannan dalilin yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa lakum fil qisasi hayatun dangane da qisasi idan an kashe a kashe kuna da rayuwa a ciki. Allah ya ce ya ulul albabi ya ku masu hankali la'allakum tattaquna lalle idan kun yi haka za ku ji tsoron Allah. Malamai suka ce yaya za a yi a ce a cikin kisasi akwai rayuwa domin kisasi fa shine in ka kashe a kashe ka yayin da wani ya kashe shi ma aka kashe shi ai don ragas aka yi to amma sai Allah ya ce akwai rayuwa a cikin haka. Me ma'anar wannan? Sai malamai suka ce ma'anar wannan duk lokacin da wani zai yi kisa sai ya zamanto ba a bar shi ba an kashe shi shi ma to wannan zai sa a daina kisan kai kuma mutane su samu ingantacciyar rayuwa. Ina mai tabbatar muku duk kashe-kashen da yanzu ake a Najeriya da batar da rayukan bayin Allah da ake yi da sace jama'a da ake yi da dukkanin barnar da 'yan ta'adda suke yi wallahi tallahi babban abin da ya ƙara rurata ya kuma ƙara ɗigunzuma wannan wuta ta rikici a ƙasar nan ya ƙici ya ƙicinyewa abin da ya jawo wannan shine rahin tsayi da haddi ga waɗanda suke aikata irin waɗannan abubuwa domin rai bai fi rai ba kamar yadda Bahaushe ke fara kuma kowa yana jin raɗaɗin wannan zafin kisan. Allah ya ce in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna amma wa tarjuna minallahi kama ta'lamuna na'am wa tarjuna minallahi ma la yarju. Allah ya ce in takunu ta'lamuna in kuna jin raɗaɗin zafin kisa da harbi da duka fa innahum ya'lamuna su ma fa suna jin zafi da raɗaɗin wannan kisan da wannan dukan da ake musu kama ta'lamuna kamar yadda kuke ji to amma ku wa tarjuna minallahi ma la yarju kuna fatan samun wata rahama ta Ubangiji irin abinda su ba sa fatan wannan abinda ba sa fatan wannan to kaga wannan yana da kyau hukuma ta gane wannan wannan fa a dokoki ne na musulunci wanda ba ma dokar musuluncin ake gudanarwa a kasar ba amma a tsari na constitution shi kanshi da kuma tsari na ainihin wato penal court da tsarin bayahudan da tsarin arnan duka gaba ɗaya ba su yadda a ainihin wato kashe mutum haka kawai ba. Yanzu ku duba ku ga diya da Allah maɗaukakin sarki ya sanya na kisan kai da irin yadda mutum zai biya aƙalla in ka kashe rai aƙalla za ka biya kusan naira miliyan 60 da wani abu a kan rai ƙwaya ɗaya amma haka ake barbaɗar da rayukan bayin Allah a ƙasar nan yadda ka san ana fesa musu shantos yadda ka san sauro a zo ɗaki a fesa shantos duk su zube a ƙasa da ƙudaje da ƙwari da kyankyasai haka ake zubar da mutane a ƙasar nan ba wani abu ba ne kawai ba a tsaye da haddi idan an kama wanda suka yi ba daidai ba ba a yin hukuncin da ya dace ba a tsayawa akan waɗanda suka yi ba daidai ɗin nan ba a ɗauki mataki a kansu to kuwa idan har za a ci gaba da yin wannan to lallai kuwa kisa ba zai ƙare ba kashe mutane ba zai ƙare ba ba za a zo ƙarshen wannan rikicin ba kuma wallahi masana abin da suke fada suna cewa wannan halin da wannan kasar a yanzu take ciki dangane da kashakashan da ake yi suka ce wallahi dayan uku ne ake zargin kasar za ta iya fadawa ciki idan shugabanni ba su waiwayo suka dauki dukkanin wani mataki da duk wata dabara da hikima da ta dace a dauka wajen dakile waɗannan abubuwan ba suka ce dayan uku in ma dai a raba kasar nan wanda daga cikin abin da yasa ake injiniyarin wannan rikicin yawanci ko wasu daga ciki akwai wanda suna da bukatar a ce a raba kasar to kamar yadda malam Musa Yusuf Asadu sunna Allah ya saka mishi da alkhairi jiya yake fada a program da muka yi yana cewa da yawa mutane sun dauka an ce za a raba kasa kamar a dauki tape ne a masallacin nan a kamo daga wannan dungun a auna zuwa wannan dungun sai a ce to daga nan zuwa Abuja ku kuyi can an ware ku ko kuma daga nan zuwa nan ku mutanen kudu ku yi can kuma an ware ku ba haka abin yake ba babu wata kasa a duniya da aka kai matakin raba ta a teburin shawarwari ana shan shayi babu wannan kasar a duniya ku je ku kalli ku tambayi mutanen Sudan ta kudu da Sudan ta arewa ku ji wannan irin yakin ba sasa ne ba a yi ba kafin a kai ga matakin raba kasar na tabbata wasun ku ba nesa suke da yakin Darfur ba yakin Darfur wanda wannan yaki a dalilin sa aka kai ga matakin dole sanda aka raba kasar amma kafin a kai ga matakin raba kasar akalla daga cikin mutum kaso 100 cikin 20 na mutanen kasar sanda suka bar duniya suka tafi lahira ma'ana kusan kaso 20 sanda suka bar duniya sannan aka kai ga matakin raba kasar saboda haka duk lokacin da aka zo ana magana cewa akwai yiwuwar rikici ya jawo a raba kasa ba fa akan tebur za a zauna a ce to daga jaha kaza da jaha kaza da jaha kaza an ba wa bangare kaza ba jaha kaza da jaha kaza da jaha kaza su kuma suna arewacin kaza ba wallahi ba haka abin yake ba da yawa sai sun bakunci lahira sai an maida wasu guragu sai wasu sun koma marayu sai wasu mata sun koma zawarawa sai an kai mutane da yawa lahira sannan a kai ga matakin raba kasa saboda haka fitina bala'i ce tashin hankali ne matsala ce hatta su manyan da suka isa dauki mataki wallahi idan rikicin ya ruguntsumo ya kai ga wannan matakin su ba za su iya zama lafiya ba kuma abin ya fara nuna haka tun daga shi kwanan nan an kai wa wanda daga cikin gwamnonin kasar nan hari har cikin gidan shi aka faffasa motar shi aka faffasa gilasan gidan shi aka yi mutsu-mutsu da gidan gabaki daya to kun ga abu ya kai matakin da za a ce an fara kaiwa zuwa ga ainihin wato mataki na manya to kaga ni da ke wanda muke kasa kuma me muke tsammanin zai same mu to wannan shine saboda haka wannan abu na farko da ake zargin zai iya kasancewa abu na biyu da ake zargin zai iya faruwa shine ko dai yan ta'adda da yanzu suke nema su fi karfin gwamnati ko ma mu ce suka fi karfin gwamnati to za su iya dominating kasar gaba daya yanda ake jin cewa yanzu jaha kaza tana hannunsu ko local government kaza yana hannunsu ko gunduma kaza tana hannunsu to za a wayi gari jijjihohin Najeriya gaba daya babu inda ba za su zo su kame ba to daga lokacin kuma da aka tunci kai a wannan mataki ya zama su ne suke rike da ragamar jihohi gaba daya to lamari ya ɓaci su kashe wanda bai musu ba su raya wanda bai musu ba to daga nan an shiga bala'i baka da yancin magana baka da yancin addini baka da yancin komai saboda kasa babu doka tana hannun yan ta'adda wannan shine abu na biyu da ake zargin karshenta idan ba Allah ne kiyaye aka dauki wani mataki da ya dace ba karshenta abin da zai zo ya faru kenan kun ga a daidai lokacin kai da kaki ka tsaya a gyara ka tara gidaje da filaye da motoci manya da kuɗi a banki to sai mu ga wannan amfani za su yi maka ko ba haka bane a lokacin da kasar ta rikice ta koma hannun mutanen banza da yan ta'adda to sai mu ga ya za a yi a ji dadin zaman kasar ai dai dama ana tara kuɗi ne dan a ji dadin su ko ana gina gidaje ne manya dan a shiga a sha fanka da AC ana sayan manya-manyan motoci ne dan a dinga yawo a gari ana fantamawa haka ne ko ba haka ba to daga lokacin da kasa ta rikice ta hautsi ne ta koma hannun mutanen banza sai mu ga da ya za a yi a ji zakin waɗannan abubuwa ba yadda za a ji dadin su saboda haka wannan shine abu na biyu da mahasana suke zargin idan ba a dauki matakin da ya kamata ba a kasar nan shugabanni ba su waiwayo suka ajje duk wata bukata suka maida hankali kan shawo kan al'amura a kasar nan ba wallahi abin da zai zo ya faru kenan abu na uku da ake zargi zai iya faruwa idan ma waɗancan guda biyu ba shine za a wayi gari wannan kasar tamu ko dai kamar yadda muka faɗa da farko a ce an raba kasar ko kuma kamar yadda muka faɗa na biyu yan ta'adda su mamaye ta ko kuma na uku wanda shine mafi muni shine yaki ya barke a kasar gabaki ɗaya ta ko ta ina wallahi abin da zai iya faruwa kenan in waɗannan abubuwan ba su ja baya ba suka ci gaba to yaki ne zai iya barkewa a kasar kuma yaki billahi allazi la ilaha illa huwa ke da ke zauna anan baki san me yaki ba saboda dukka yawanci anan in banda watakila wasu dattawa da suke cikin ku babu wanda ya san menene yaki ki je ki samu dattijuwar da take gidanku ta baki labarin yakin Biafra yakin Biafra nan fa ba a arewacin Najeriya aka yi shi ba ko ba haka bane ba a kudanci aka yi shi amma san da ya affecting din duk kasar gabaki daya san da aka wayi gari kai bari ku ji wani tarihi in ya muri da ake cewa ba shine sunan Ibo ba to asali ba sunan su kenan ba sunan su Ibo kabilar Ibo amma abin da yasa aka koma ana ce musu Inyamuri yaran su ne idan suka zo suka same ka saboda bala'in yaki da aka fada a kasar a wancan lokaci babban bala'in da aka fada in sun zo abin da kawai za su ce maka Inyamuri ban ruwa insha shine ma'anarsa ma'ana ba maganar walwala ba maganar zama a lafiya ba maganar a kwanta ba maganar abinci a'a ina za su samu ruwan sha Inyamuri ban ruwa insha daga nan sai Hausawa suka koma suna kiran su Inyamuri a dalilin yaki da bala'i saboda haka yaki ba karamar masifa bace tashin hankali ya kai tashin hankali dangane da yaki yasa saboda sanin da manzon Allah yayi wa yaki da bala'in da yake cikin sa sai ya ce la tatamannau liqa al'adu kar ku kuskura ku yi fatan gamuwa da makiya kar ku dinga daga hannu kuna cewa Allah ka sa kasar ta rikice Allah ka sa a fada yaki Allah ka sa ai ta kashe kar ku yi haka inji Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce was'alu Allah al'afiya ku roki Allah zaman lafiya ku roki Allah ya ba ku lafiya da zama lafiya a kasar yanzu dai ba yaki ake a kasar ba amma dan Allah na tabbata wasun ku ba za su rasa yan uwa a jahohin Zamfara ba wasun ku ba za su rasa yan uwa a jahohin Sokoto ba wasun ku ba za su rasa yan uwa a jahohin Kaduna ba wasun ku ba za su rasa yan uwa a nan nan kusa da mu Maiduguri ba wasun ku ba za su rasa yan uwa a jahohin Katsina ba da Allah ki bugawa yan uwanki da ke can ki tambaye su wanne irin hali suke ciki duk da kasar ba yakin ta fada ba dangane da bala'in yan ta'adda ki tambaye su ki ji a jahar Katsina akwai lokacin da yan ta'adda suka shiga wani ƙauye duk wanda suka gamu da shi akan hanya kawai harbe shi suke yi suna hango ka to in dai ba Allah ne ya kubutar da harsashin su daga gare ka ba da sunan ka gawa mace ne ko namiji yaro ne ko babba kawai harbe ka za su da suka shiga wani ƙauye suna ta kashe bayin Allah wata mata da ƴaƴanta guda uku ɗaya daga cikinsu bai wuce shekara takwas ba shine babba ɗaya bai wuce shekara shida ba shine mabiyin babban ɗaya bai wuce shekara hudu ba shine mabiyin ƴaƴanta guda uku da ta hango su sun shigo ƙauyen suna ƙoƙarin zuwa akwai rumbu irin gidaje ne buɗaɗɗu a haka a wangale ga rumbu a can ga waye a can ga rumfa a can ta dabbobi ga wane ne da ta hango suna zuwa sai ta shiga ɗaki da gudu sai ta ɗauko babban yaron sai ta zo ta ɗaga irin wannan kan rumbu ɗin sai ta jefa shi a ciki ta je karka kuskura kare ko ya ce to mama ta sake komawa cikin ɗaki ta ɗauko ɗan shekara shida shi ma ta zufa shi a ciki ta ce karka kuskura kare ko ya ce to ta sake komawa ta ɗauko ɗan shekara hudu ta zo bakin rumbun za ta jefa shi sai ga ɗaya daga cikin ƴan ta'addar da bindiga ya zo jikin rumbun sai ta durƙusa a ƙasa ta ce ka yi wa Allah ka taimake ni ka taimake ni kamar yadda Allah ya taimake ka, ka banni da ni da ƴaƴana mu rayu don Allah ka yi hakuri. Sai ya ce ba komai ba ma, ya ce saka shi, ta ɗauki ɗan ta jefa, ya ce ke ma shiga, ta shiga cikin rumbun, ya jawo kan rumbun tana ta masa godiya, ya jawo kan rumbun ya rufe, ya banka wa rumbun wuta gaba ɗaya suka kone gaba ɗaya, da ita da ƴaƴan su uku gaba ɗaya danna musu wuta gaba ɗaya suka kone. A ƙasar nan ake wannan shegantaka. Shi yasa wallahi, wallahi tallahi, yaudar kanmu muke da muke cewa wai za a zauna lafiya a ƙasar nan. Yanzu iya haƙƙin wannan kadai, iya wannan ita kadai da ƴaƴanta, haƙƙinta kadai idan Allah ya ce zai bukadun shuwagabanninmu akan wannan ta'addancin da aka yi mata, kuna jin Allah zai bar mu mu zauna lafiya? To wannan wanda labarinsa ya fito kenan, nawa ne wanda aka yi wa irin wannan kalar wulaƙanci da kisa na gilla, wanda ba mu san su ba, ba mu samu labarinsu ba? Wannan fa shi ne abin da ƴan ta'addan nan suke. Jiya Malam Musa Yusuf yana ba mu labarin wani daga cikin ƴan uwa wanda yake jihar Kaduna. Malami ne, yana da makaranta haka da ɗalibai. ƴan ta'addan nan suka je har gidan shi, suka kwashe kayan abincinsa, suka kwashe komai nasa, suka samu kuɗi a gidansa kusan naira miliyan ɗaya suka tafi da shi. Har sun kwashe komai sun tafi da kuɗin, wallahi suka yi kwana suka dawo. Akwai ƴarsa ƴar shekara 16 zuwa 17 suka ce sun tafi da ita. Nan kuma ya ce wallahi tallahi ba zai yiwu ba, zai iya sadaukar muku da kayan abinci da kuɗi ku tafi da shi, amma ƴata ya ce wallahi ba za ku tafi da ita ba. Suka ja ya ja, suka ja ya ja, suka ja ya ja, daga ƙarshe kawai suka harbe shi, suka ɗauki yarinyar kuma suka tafi da ita. Jiya Malam Musa Yusuf yake bani labari a program ɗin da muka yi da su jiya, kwatankwacin har kusan ƙarfe 2 muna program da su jiya, online program. Wannan shi ne bala'in da muke ciki a wannan ƙasar jama'a. Akwai yarinyar da suka yi kidnafin nata, domin ina so ku san wani abu. Akwai abubuwan da ake rufewa a harkar kidnafin ɗin nan, wanda abin da ya sa ake rirrife shi shi ne saboda wasu daga cikin mata idan aka kama su, to idan suka dawo cikin jama'a ba wanda zai ƙara kula su. Wannan ya sa yawanci za ki ga ana rufe waɗannan maganganu, ba a magana a kansu. Shi ne magana na yi musu fyaɗe idan an kama su an gudu da su jeji. Akwai yarinyar da suka kama a jihar Katsina suka tafi da ita, ta yi kwana da kwanaki a hannunsu, ana tattaunawa da su. Ƙarshe aka gama ciniki da babanta, zai biya miliyoyin kuɗi. Daga ƙarshe ta nemi alfarma a kansu, ba ta dama ta yi magana da uban. Ta yi magana da uban, ta ce baba ina roƙonka don Allah kar ka aiko ko ƙwandala, ta ce ka bar su kawai su kashe ni, ta ce domin wallahi ba ni da wani amfani da zan dawo na sake yi yanzu a doron ƙasa, saboda yadda suka fatattaka ta suka ragargaza ta gabaki ɗaya. Ta ce kar a kawo ko ƙwandala, a batta kawai ta mutu a can. Haba jama'a, haba jama'a, ta ya za a yi a ce ƙasa da masu faɗa a ji da shuwagabanni da waɗanda ragama ke hannunsu ana wannan ta'addancin, kuma ba wanda zai fito yayi magana, ba wanda zai nuna cewa wannan abin da ake ba daidai bane, kuma ba wani shugaba da abin yake damun shi. Munafurci da rashin sanin ya kamata ana ta ƙulla shi a ƙasar nan. Gwamnati tana iyakacin ƙoƙarinta a iya abin da muke gani, amma munafukan waɗanda suke da ragamar abubuwa a hannunsu sun ƙi su ɗauki matakin da ya dace. Domin kullum abin da nake faɗa, wallahi shugaban ƙasa ba shi ne zai ɗauki bindiga ya shiga jeji ya kare mu daga ƴan ta'adda ba, haka ne ko ba haka ba? Aikinsa shi ne ya wakilta wanda za su yi wannan aikin, kuma ya ɗauki kayan aiki da duk kuɗaɗen da suke buƙata a basu, kuma yana iyakacin yi. Ai, na faɗa muku rana na ce wallahi inda za a bankaɗo irin kuɗaɗen da ake kashewa a harkar tsaro a ƙasar nan, billahi allazi la ilaha illa huwa, wata a cikin ku in ta koma gida ba ta iya bacci ba. Kuɗi da ake kashewa a wannan harkar kuma ba sa fa'idantar da komai, abin zai ba ku mamaki. Saboda haka suna iyakacin kokarinsu akan wannan harkar, amma matsalar ta ice ta ice ne wa. To sannan wallahi daga cikin abin da ya jawo al'amura suka isu sai a kasar nan akwai halayenmu da matsalolinmu. Kamar yadda na faɗa, akwai munafukai daga cikinmu. Yanzu wannan abin da ke faruwa, ko kun san yanzu haka akwai wanda su suka yi injiniyarin wasu abubuwa daga cikin waɗannan abubuwan saboda harkar siyasarsu. Kawai ya za a yi tunda wannan bawan Allah ya zo da niyyar bari ya gyara ƙasar, to ya za a yi su blackmailing nasa ta yadda zai zamanto fa'idar da ake so a fa'idantu da ita na cewa ƙasar ta gyaru ya zamanto an rasa wannan. Buƙatar su lugunzuma ƙasar yadda zai zama duk al'umma ta ce ai ba abin da waɗannan shugabannin suka yi na alheri, sai ya zama har yanzu ana tunanin gyaran ta hannunsu zai fito. Don haka bari a sake zaɓensu don su zo su gyara ƙasa. Wallahi tallahi akwai wanda suke siyasantar da jinin bayin Allah a harka ta siyasa kawai don a yarda da shi, sai ya sa a kashe wasu don shi a nuna cewa da shi ne da ba a kashe ba. Don haka me zai hana a zaɓe shi ya zo, wataƙila shi zai sa ƙasar ta gyaru. Akwai wanda suke mai da harkar siyasa, harkar siyasa. Saboda haka matsalolin suna da yawa. Al'umma ce tunda dai ta bar Allah, ta bar littafin Allah, ta bar nasihun manzon Allah, to babu yadda za a yi ta samu saiti kuma a cikin al'amarinta. Wannan ka'ida ce ta Allah, inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idha arada Allahu bi qaumin su'an fala maradda lahu. Allah ya ce inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin, Allah ba zai canza mutane halin da suke ciki ba. Idan suna cikin hali wanda yake na alheri, to ba zai canza ba, suna nan a cikin halin alheri. Idan ku suna cikin halin bala'i, to ba zai dauke musu bala'in ba har sai sun canza sun koma halin alheri. Shine inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah ya ce wa idha arada Allahu bi qaumin su'an, idan Allah yana nufin mutane da mummunan abu, wallahi farama radda da kuba wanda isa mai da wannan abin yace kar ya faru, ba wanda isa wallahi, ba wanda isa hana faruwar wannan abu. Saboda haka wallahi dole ne sai mun dauki matakai a karan kanmu. Ai Allah ya faɗa mana yace wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalam, wadancan alqariyu mun hallaka su lokacin da suka zama azzalumai. Duk lokacin da ƙasa ta zama shugabanni kamar yadda masana suke faɗa, shugabanninku su zama azzalumai, malamanku su zama makwaɗaita, mabiyanku su zama wawaye, to shikenan ƙasa ta lalace. Yasa Allah maɗaukakin sarki yace wa tilkal qura, waɗancan alqariyu ahlaknahum lamma zalamu, mun hallaka su lokacin da suka zama azzalumai. Allah yace waja'alna li mahalikihim maw'ida, kuma muka sanya lokaci da alƙawarin ranar da za mu hallaka su. Idan ya zama mutane ba sa son bin Allah, ba sa kiyaye dokokin Allah, talakawansu da shugabanninsu, mazansu da matansu, yanzu ku ga shegantakar da 'yan mata suke aikatawa ta fusa ta Ubangiji, shaye-shaye ya yi yawa a cikin mata da 'yan mata da matan aure. Nau'in kayan shaye-shaye iri-iri har wanda ma baka taba jin sa ba tunda mahaifiyarka ta haife ka, zaka ji shi ana shan sa a wannan zamanin. Zina kowace irin kala ana yi, banda zina tsakanin wanda baka sani ba da wacce bai santa ba, su haɗu kawai su yi. Yanzu ya kai tsakanin wa da ƙanwa ana yin zina, ya kai matakin tsakanin matar maƙoci da maƙoci ana zina, ya kai matakin gidajen haya kuna haya kuna riƙe da junanku amana, maƙocinka ya haɗa kai da matarka in baka nan ya shiga ɗakinka yana zina da matarka. wannan yana daga cikin abin da yau yake faruwa. Manyan mutane sun koma mazinata, sun koma mashaya, sun koma ƴan luwaɗi, matan aure da ƴan mata sun koma ƴan lesbian, sun koma ƴan madugo. Taya za a yi Allah ya zauna da mu lafiya? Yasa Allah ya ce wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutura fiha fa fasaqu fiha fa haqqa alaiha alqawlu. Allah ya ce fa dammarna ha tadmira. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan, idan muka nufaci zamu hallaka qalqarya, amarna mutura fiha, sai mu umarci manyan garin da manyan kasar bi ta'atillah. Malamai suka ce ana kaddara bi ta'atillah, cewa su yi wa Allah ta'a. Amma fa fasaqu fiha, sai su yi fasikanci a kasar. Allah ya ce fa fa haqqa alaiha alqawlu, sai gaskiyar azaba ta tabbata a kansu. Allah ya ce fa dammarna ha tadmira, sai mun ragargaza su ragargaza, sai mun rusa su rusawa. Saboda haka idan muna magana akan shugabanni su tsoron Allah, su ɗauki matakan da duk ya dace dangane da abubuwan da suke faruwa, to kuma wajibi ne akan mu talakawa da kuma mazanmu da matanmu, kowa ya duba me yake wa Allah wanda ba daidai ba ya gyara. Sannan kar mu ɗauka wanda zai ce to malam kana ta diri, kana ta maganganu, mu nan gombe me ne ya shafe mu? Ayya, ayya, gaskiya ne. Alhamdulillah, mu Allah ya sa muna zaune lafiya a jihar Gombe. Amma ai ko ba komai, wata ran kana so ka je Katsina, haka ne ko ba haka ba? Wata ran kina so ki je Sokoto, ko wata ran kina so ki je Zamfara, wata ran kina so ki je Kaduna da dai shauransu. Yanzu da zamu ce kowa ya miƙe faɗi a waɗannan jihohin, ina yake da ƴan uwa? Wataƙila dukkan ku nan ku iya miƙewa ku ce kuna da ƴan uwa a can, haka ne ko ba haka ba? To idan ba sa zaune lafiya, ta ina zaki je? Ɗaya kenan. Na biyu, waye gaya miki idan fitina aka batta a guri ba ɗauki mataki ba, ba za ta iya cin wutar jeji ta iso har inda kike ba? Me yasa Bahaushe yake da wata Hausa yake cewa wai idan kaga gemun ɗan uwanka yana ci da wuta shafawa naka ruwa? Ma'ana idan ka bari ya gama cinye na ɗan uwanka, to kai ma kan naka zai dawo. To wannan shine ba'anar Bahaushe da yake faɗin wannan magana. Duk rigimar da ta taso a wani yanki ko a wani bangare na ƙasar nan, idan an bar shi wallahi sai ya zo ya mamaye. Ai da farkon wannan harkar kidnapping din a jihar Zamfara aka san shi, ba da jihar Zamfara ya fara ba. A lokacin Kaduna ba ta ciki, Katsina ba ta ciki, Sokoto ba ta ciki, Kebbi ba ta ciki, Niger ba ta ciki, duka Zamfara ne ake ta waɗannan abubuwan, su ma a wasu local gamman nasu. Amma kafin a Ankara abin ya zo ya mamaye waɗannan jihohin gabaki ɗaya. To wallahi idan ba a ɗauki matakin take wannan abun ba, mu ma nan sai Allah ya jarrabe mu da wannan, kada Allah ya nuna mana wannan masifa. Saboda haka daga cikin babban abin da ya jawo waɗannan matsaloli suke kasancewa, kuma aka gagara yin abin da ya dace a cikinsu, shi ne rashin ɗaukar mataki. Don haka a nan Allah ya nuna mana cewa ya rubuta wa Banu Isra'il cewa lalle idan mutum ya kashe a kashe shi. Larabawa suna da wata karin magana tun kafin zuwan musulunci, suna cewa akthirul qatla liyaqillal qatlu, ku yawaita kashe wanda suka yi kisa a cikin ku dan a samu karancin kisa. Ma'ana idan dai in mutum ya kashe za a kashe shi, za a daina kisa ko ba za a daina ba? Za a daina. Amma idan mutum zai kashe ya shi banza ya wuce, to goma zai iya zuwa zai ƙara faskara wa wani, kuma shikenan zai kwana lafiya. Yau kisa ya kai banda kidnappers da ƴan ta'addar cikin jeji, to ya kai matakin yanzu a cikin mu ana samun ƴan ta'adda. Sai ga an ɗora wani bidiyo, kaga yaro ɗan shekara 15 a ce maka ya kashe wani. Kwanan nan daga wani bidiyo, wani yaro suka kama wata yarinya kwata-kwata, yaron bai wuce shekara 13 ba, suka kama wata yarinya suka matse mata wuya a cikin wani incomplete building, wani kango, suka danne ta suka kashe ta, suka matse mata wuya ta gama watsal-watsal har ta mutu. Kisa ya bar cikin kidnappers da ƴan ta'adda ya dawo hatta a cikin gida ana kisa a anguwanni ana kashe bayin Allah ana sakawa wasu guba suna ci suna mutuwa yau ya kai matakin kishiya tana iya kashe kishiyarta ko abokiyar zamanta ko kuma idan mijinta ya bata mata rai akwai matar da mijinta fada suka yi jama'a suka samu sabani da sa'in sa kafin ya dawo dumaman sa ta danna masa guba a ciki yazo ya gama cin dumame bai wuce minti 5 da gama cin dumaman ba sai ga yana tari kumfana fita a bakin shi akai tangire gire da shi zuwa asibiti kafin a isa Allah ya dauki rayuwar shi Digitoci suka ce akwai abin da yake fitowa a bakin sa alamun gayan tuwo da abinci wannan abincin akwai matsala a ciki idan akwai shawara suna so su je su yi gwaji a ciki kafin a zo ta ɗebi sauran tuwon ta zuba a dustbin Allah ya sa suka je suka yi bincike har dustbin din suka ga kalar gayan da sauran miyar da dumin sa suka kwashe shi suka je suka sa shi a lab suka yi gwaje-gwaje aka gane cewa guba ta sa masa a ciki ya mutu wannan shine abin da ke faruwa yan ta'adda su kashe mu kidnappers su kashe mu mata su kashe mazajen su yara su kashe kannan su kowa tsoron Allah ya bar cikin mu kowa kisa kawai in dai akan bukata ce ta duniya to ba abin da wata ba za ta aikata ba aiwa wata sharri aiwa wata kazafi ta faɗi maganar da ba gaskiya ba dan a wulakanta wata ta haddasa fitina da rigimar da za a saki wata a wulakanta ta a ci zarafinta duk wannan yana cikin abin da muke aikatawa kuma muna so wai da karfin tsiya sai Allah ya zaunar da mu lafiya ta da cewa mu ba ƴan zaman lafiya bane to wannan yana daga cikin matsalar da yau kasar nan take ciki yasa la haula wala quwwata illa billah ba wata dabara ta rage dan yanzu kowa ya yarda inda ana tunanin hukuma za ta iya daukar mataki dangane da kashe-kashen da ake to yanzu kan dai kusan kowa ya yarda cewa hukuma ta gaza ba ma ai shi Allah baya gazawa ko in kowa zai gagara akwai abin da yake gagarar Allah ba zai gagare ki ba dan haka mu koma gare shi ta hanyar bauta masa da kaucewa ayyukan sabo sannan da addu'a da neman Allah ya kawo mana dauki akan abin da ke faruwa to wataƙila idan muka yi wannan ta iya yiwuwa cikin ikon Allah cikin kankanin lokaci Allah ya kawo mana dauki amma wallahi idan dai da irin wannan rayuwar ta ta'addanci da irin wannan rayuwar ta rashin mutunci mu ma za mu ci gaba da mu'amalantar Ubangiji wallahi tallahi ina mai tabbatar muku wannan mutar sai dai ta ƙara ruduwa ba daidai ta mutu ba Allah ya shiryar da mu dan haka Allah ya ce an rubuta musu a cikin attaura kuma malamin suka ce wannan sai ya nuna wato shar'u man qablana shar'un lana kenan shari'ar wanda suka gabace mu ashe shari'ar mu ce idan har yayi daidai da shari'ar mu kun ga wannan magana a cikin attaura Allah ya ce ya rubuta musu wa katabna alaihim fiha ay fi tawrati an rubuta musu da cewa in mutun ya kashe a cikin su kashe shi idan ya cire hannun wani a cire hannunsa in ya cire hakorin wani a cire hakorinsa in ya cire hancin wani ko kunnan wani a cire masa to kamar yadda aka umarce su a cikin attaura su yi haka to haka aka umarce mu a cikin alqur'ani mu yi haka kuma wannan shine abin da ya kamata domin mu dauka yanzu ba a shari'ar domin daga karshe da Allah ya ce wa man lam yahkum bima anzalallah wanda bai hukunci da abin da Allah ya saukar ba fa ulaika humul kafirun ko humul zalimun Allah ya ce irin waɗannan su ne azzalumai wannan sai nuna kenan idan mutum yana da dama da ikon hukunci da abin da Allah ya ce sai bai yi ba to ya zalunci kanshi yasa malamai suka ce wa ulaika humul zalimul kafiruna ana magana da yahudawa ne fa ulaika humul zalimuna ana magana da kristoci ne fa ulaika humul fasiquna kuma ana magana da musulmai ne haka wasu malamai suka ce malamai da yawa sun tafi akan cewa kufurin ne duna kufure kafirci ne ba kafirci da yake fitar da mutane daga milla ba sannan suka ce yana da dangantaka da ya ka kudurta abun idan mutum yana ji a ransa cewa hukunci da abin da Allah ya saukar ba shi ne hukuncin da ya dace da al'ummar duniya ba to wannan ya zama kafiri ko kuma ya ji cewa hukuncin da ake yi ba da littafin Allah ba shine daidai da jama'a irin wannan tsari na final court irin tsari na constitution da shauransu amma idan mutum yana kudirce da cewa hukunci da abin da Allah ya sauke shine daidai koda kuwa Allah bai sa ya tsunta kansa a inda ake hukunci da abin da Allah ya sauke din ba to wannan musulmi ne saboda haka ba a cewa dan kawai baka hukunci da abin da Allah ya sauke ka zama kafiri kai tsaye a yana da alaka da mai ka kudirce a ranka ko mai kika kudirce a ranki dangane da wannan hukuncin idan kina jin cewa wannan hukuncin ba daidai bane bal ma jai abin nan zalunci ne shi hukuncin Allah din to wannan kafirci ne kai tsaye amma idan kin yadda da hikin imani da shi lakin baki tsinci kanki bane a kasar da ake aiki da wannan hukuncin to shikenan kana nan a musuluncin ka da izinin Allah yasa Allah a wani guri yace afa hukumar jahiliyyati yabghun yanzu hukuncin jahiliyya mutane suke fata suke nema wa man ahsanu minallahi hukuman liqaumin yuqinuna wa yafi kyautatuwar hukunci da kuma dacewar hukunci ai bi ma'ana ba wanda yafi cancanta da hukunci mai kyau ko hukuncin sa yafi kyau sama da ubangiji subhanahu wataala amma wannan ba wanda ke tunanin haka sai mutanen da suka sakankance da ubangiji muna addu'a Allah madaukakin sarki ya kawo mana sauki ya kawo mana dauki a wannan kasa ya kuma sa mu gama da duniya lafiya zamu dakata anan sai gobe insha Allah ta'ala kasantuwar yau juma'a ne kuma akwai bayin Allah da suka yi sammako suna so su higo masallaci wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh